بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن أمسوا سوراري كو كلو كنا كلمة سوراري دغا makarantar Darul Hadith Salafiyya wadda ke Zaria a Najeriya makarantar Malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria rahimahullah yanzu kwatankwacin karfe 9:10 na safiyar Asabar karfe 8:10 ko na safiyar Asabar 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tana da shekara 1439 daidai da 11 ga watan November shekarar miladiya ta 2017 wannan shine cassette na ƙarshe wanda kuma ke da lamba ta 123 a cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim wallafar شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى وأن اللتافي واتو اللتافي نتايا تمكر دبو دنگني دبياني أكن قائدة من مهمنشي أجكين شراء المسلنشي دا أكيدة إتاكي قائدة الولاء والبراء ابن تيمية ينا كرن تدمو قائدة جن شراء المسلنشي دا سكي تبتا دا تارن دي كماتا musulmiya gudana dangane da gujema al'adun kafirai da maguzawa da sauran waɗanda ba sa cikin tafarki madaidaici Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi mun yi karatuttuka a cikin wannan littafi mai albarka tun daga ranar Asabar 23 ga watan Al-Muharram shijar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1436 wanda shine ya dace da ranar 15 ga watan November shekarar miladiya ta 2014 kamar shekaru uku kenan alissafin musulunci da wata daya alissafin kuma kalanda ta nasara shekaru uku daidai wa daidai insha Allah muna fata Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka a cikin wannan makaranta wannan cassette na ƙarshe mun dauke shi a matsayin kamar wato khatma ko cikewa akan waɗannan karatuka dama a darasin da ya gabata mun riga mun gama karanta asalin littafin abu na farko da zamu tattauna a cikin wannan wato ƙarishi ko kuma khatma shine bayani akan summary takaitaccen bayani na abubuwan da littafin ya kunsa wannan littafi kamar yadda na ambata yayi mana karantawa da wa'azi da ilmantarwa akan mas'aloli waɗanda aslan suke da alaka da wannan ka'ida ta alwala'u walbara ma kasancewa Ibn Taymiya kamar yadda duk wanda ke hulɗa da littafin shi ya sani malami ne wanda yake mausu'i malami ne wanda yake mai fadin ilimi to mun ci karo da karatuka da dama waɗanda suke da alaka da wasu abubuwa a wajen waɗannan amma takaitattun bayanai dangane da littafin shine na farko kamar yadda na ambata wannan littafi zaka iya cewa littafi ne tilu a wajen wannan bayani akan wannan qadiya wajen karantar da musulmi yadda ya kamata su mu'amalanci al'adu da tafarkin waɗanda ba musulmai ba sannan ya nuna mana cewa wannan kaida ce a cikin usuluddin, kaida ce a cikin aqida, ta shafi abinda mutum zai kudirce ne na rayuwarsa. Kuma littafin kamar yadda shi Professor Nasrul Aqal ya ambata a cikin muqaddima da yawa wannan tahqiqi, yace littafin babu shakka ya dace da wannan zamanin da muke rayuwa. Kamar ka ce ma a wannan zamanin cikin karni na 15 na musulunci, kamar ka ce a wannan zamanin aka rubuta littafin, duba zuwa ga kamantakekeniya wadda take da fadi kwarai tsakanin zamanin al-imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wannan zamanin da musulmai suke rayuwa a yanzu a karni na 15 na musulunci, ko kace karni na 21 na miladiya. Akwai kamantakekeniya wajen yaduwar bid'o'i da yaduwar karkacewa daga tafarkin magabata da kuma bayyanar kafirai a matsayin wasu al'ummomi waɗanda suka yi galaba akan musulmai a duniya, musamman ta fuskar tattalin arziki da ƙarfin soja da siyasa da alaƙar ƙasa da ƙasa da makamantansu, wanda hakan ya tirsa samu da dama daga cikin al'ummomin musulmai su zama ‘yan abu yarima a shakiɗa ga kafirai, musamman kafirai waɗanda ake ce ma Turawan Yamma. Ya ce wannan zamanin ya yi kama da zamanin da su Ibn Taymiyyah suka rayu, a lokacin da akwai wato azzaluman ƙasashe da shugabanni irin su Tatar waɗanda suke wa musulmai ire-iren wannan cin zarafi da ƙoƙarin danne su a yanzu, to a wancan lokacin ma akwai. Da kuma musulmai su a garuruwansu, musamman ƙasashen Sham da Misra da Iraki da makamantansu, akwai yaduwar al'adu da cakuɗeɗeniya tsakanin al'ummomi. Wannan sai ya baiwa zamanin da muke rayuwa ya zama kamar kace photocopy ne na irin zamanin sai Ibn Taymiyyah ta fuskar lura da ire-iren halayen da mutane suke aiwatarwa, da halin tattalin arziki, da halin siyasa, da halin zamantakewa, da halin addini da ilimi da rayuwa. Don haka sai littafin ya dace da zamanin nan. Kuma na san ‘yan uwa masu albarka za su yarda da wannan magana kai tsaye in suka tuna irin mas'alolin da ya tattauna a kai, waɗanda kai tsaye sai kaga kamar yana magana ne da al'ummar da take rayuwa yanzu. Allah ya saka mishi alkhairi. Ibn Taymiyyah tun a farkon littafin ya kafa wata ka'ida, ita ce cewa faruwar kwaikwayo da musulmai za su yi ma kafirai wani abu ne wanda babu makawa sai ya auku, saboda tabbata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu wanda suka zo suka bayyana cewa lalle ilaihim al'umman nan ta musulmai za a wayi gari a wani lokaci suna koyi da al'ummomi na kafirai. Bangare guda labartawa akan zartuwar kaddara akan cewa waɗannan abubuwa sai sun faru, bangare na biyu kuma tsoratarwa daga biye ma al'adun da kuma nuni zuwa ga falalar mutane waɗanda a zamanin da za a zo ana koyi da Turawan da kafiran amin za su zama suna riko da asalin addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi daban-daban ya yi yabo ga mutanen da za su zauna akan tafarki madaidaici a lokacin wannan lalacewar tunani da lalacewar tarbiyyar ta al'umma. Don haka babu makawa sai ya auku a cikin al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mene kwaikwai waɗanda kafirai, wannan ya daga cikin a alamin nubuwa, wato abubuwan da suke nuni zuwa ga annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labari kuma abin ya faru haka kamar yankan wuka. To Ibn Taymiyyah ya assala wannan ka'ida ya tattauna akan ta kwarai da gaske. Sannan daga cikin abubuwan da yayi kokarin yayi mana bayanin su ya ja numfashi sosai yana magana akan su, yayi magana akan bid'o'i, tunda kan mecece ita kanta bid'a da kuma nau'o'in bid'o'i, a inda in ka kalla a dunkule ya kasa bid'a ne zuwa nau'i uku. Akwai bid'o'i a cikin ibadu, ma'ana a cikin abubuwan da Allah ya ce mutane su aikata, mutane suna kwaikwayon wasu al'ummomi wajen aikata wani abu, musamman abinda ke da alaka da bukukuwa na addini, tun daga kan sallar Juma'a, sallar Idi da Arafa da makamantansu. Sannan manasik, ibadoji waɗanda ake zuwa ayi a wurare kamar aikin haji da kuma abubuwan da suke da alaka da jana'iza da abin da ke da alaka da salloli ko azumi da ire-iren su duk a cikin waɗannan abubuwa Ibn Taymiyyah ta tauna mana akan bid'o'i da suka shigo ta fuskar kwaikwayo da waɗanda ba musulmai ba to abu na farko da ya faɗa kenan akan bid'a sune bid'o'i a cikin ibadoji sannan ya tattauna akan kuma bid'o'i a cikin aqida wanda ke da alaka da abin da mutane suka kudurce da kuma yadda suke kallon addini kamar yayi magana akan zafin kan addini guluwi a wajen abin nan san salihai da bautawa annabawa da khawarijanci kafirta mutane musulmai da ainihin tasawuf wanda yake na guluwi da makamantansu duk wannan suna daga cikin bid'o'i da suka fado mutane a cikin aqida Ibn Taymiyyah za ku yi tunawa ƴan uwa masu albarka ya tattauna akan waɗannan mas'aloli da kuma cewa waɗannan abubuwan duka sun taso ne daga kwaikwayo da Yahudawa da kuma Kiristoci da kuma sauran maguzawa su ne a cikin addinansu suke da ire-iren waɗannan a cikin addinin Yahudi ne akwai wato sakaci da addini da biyewa duniya a cikin addinin Nasara ne akwai ruko da addini da zakewa fiye da kima a cikin addinin maguzawa ne akwai khuruji alal a'imma da makamantansu dai ya tattauna akan waɗannan dalla-dalla sannan nau'i na uku na bid'a shine bid'o'i a cikin suluki a cikin al'adu da ɗabi'un mutane anan yayi magana akan bid'o'i ire-iren waɗannan waɗanda aka kwaikwayo su daga kafirai irin hassada ta'addanci ruwa da makamantansu waɗannan duka al'adu ne da ɗabi'u wanda suke munana wanda suke na kafirai da na mutanen da ba mutanen ƙwarai ba waɗanda ba su da addini Allah ya tsare mu har ila yau Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin wannan littafi nashi mai albarka ya tattauna mana dalla-dalla akan tasirin da kwaikwayo da kafirai yake bari akan al'umma ma'ana idan kwaikwayon ya auku to menene sakamakon da ke biyo bayan na matsalolin da za su faru ga al'umma wanda daga ciki ya yi batu akan hani da shari'a ta yi akan kwaikwayon al'adun kafirai sawa'un waɗannan al'adun waɗanda kafiran da ne suke yin su ko ko wanda kafirai ne na yanzu da ake rayuwa da su suke in dai wata al'ada ce wadda an santa a matsayin ta kafirai ko da masu yin wannan al'ada kafirai ne wanda suka shuɗe kamar a ce Adawa ne ko Samudu ko kafiran Makka na farkon nan kafin musulunci su ne suke yin al'ada a yanzu babu wanda yake yin ta ta fuskar yadda in kana yin ta ba za a iya sanin a yanzu a rayuwa wa kake koyi da shi ba sai in an san tarihin waɗancan an hana wannan to in ya zama an hana wannan min babu aula a hana ka yin koyi da al'adar kafirai waɗanda kake rayuwa tare da su waɗanda da zaran an ganka da al'adar za a iya gane cewa wannan al'adar kafirai ne na yanzu sannan ya tattauna akan abin da ke biyo baya na cewa in aka samu koyi da kafirai a zahiri da gaskiya abin da ke biyo baya akwai ƙauna ta zuciya duk sanda kake yin irin abin da wani yake a zahiri to ko kana sana ko baka sana a wani lokaci cikin lokuta za ka wayi gari kana jin ƙaunarsa tana shiga cikin zuciyarka wanda wannan kuma mummunar matsayi ne ga musulmi ya zan yana ƙauna a cikin zuciyarsa ga kafiri sannan da kuma yin magana akan abin da ke biyo baya daga cikin salbiyat na kwaikwayo akwai musulmai su zama ƴan amshin shata su zama ƴan abu ya rima a shakida sai abin da kafirai suka faɗa shi muke faɗa sai abin da suka ce a yi shi ake yi sai abin da suka ba da izini sai da suka tsara kamar yadda a yanzu mafi yawan al'umma musulmai suke a cikin duniyar nan hatta yare da kalmomin da mutane suke amfani da su da ɗabi'u da yadda ake fahimtar rayuwa da yadda ake fassara al'amura to duka ana yin shi ne ƙarƙashin yadda turawa suka ce a yi turawa kafiran duniya su suke tsara tattalin arziki siyasa zamantakewa addini rayuwa abincin da za a ci hatta irin ƴaƴan da za a haifa ko yawan ƴaƴa ko irin tarbiyyar da za a bai wa ƴaƴa da irin yadda ake so duniya ta kasance da an wayi gari na kafiri ake kallo to wannan shine tabaiya abu ya rima a shakira to al'ummar musulunci al'umma ce jagora bai halatta ta zama al'umma yar bin ya rima a shakira ba saboda tana da asalin nata tsarin tana da nata littafin da nata constitution din da nata al'adun kuma nata din abubuwa ne waɗanda suke da sa hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke da wahayi da yake goyen bayan su to kaga kaskanci ne da wulakantar da kai ka bar abinka mai alkhairi ka kama wanda yake babu tabbas akan alkhairin sa atatabbal ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair Allah ya zargi yahudawa da irin wannan dabi'ar za ku canza ku anshi abin da yake makaskanci ku bayar da mai alkhairi Ibn Taymiyyah yayi magana sosai akan wannan matsala ta tabaiya daga cikin abin da ke biyo bayan idan musulmai suna kwaikwayon kafirai shine gaba ɗaya tunanin su ya lalace dan ba su da tunani na kansu sai abin da turawa suka laƙa musu a baki sai abin da kafirai suka nuna musu shi za su yanzu kallaka kaga hatta ma'anar kalmomin da muke amfani da su yanzu tana koma ne zuwa ga ma'anar da turawa suka ba su idan aka ce dan ta'adda da zara an ce dan ta'adda abin da zai fara zuwa cikin kwalwarka shine wani musulmi mai kula da addini kana fa musulmi kana kyamar abin kana kyamar a ce maka dan ta'adda amma da zaran an faɗi kalma saboda da suka yayata wannan tunanin to zaka ji kawai definition din ke ba kwalwarka sai kaga kawai yana nuni zuwa ga wani mutum ne wanda bai dace a ce yana yin wannan dabi'ar ba dan me ne dinga kishin addini da zaran an ce wane yana da ƴaƴa 30 abinda zai fara zuwa cikin tunaninka shine bai kyauta ba ya zai yi da su ko mun gane turawa sun canza mutane tunani mai kun ka fara tunanin wannan fa ya kyauta ya tara annabi al'umma wannan da gaskiya wanda manzo Allah yake son su ne da zaran ka ji an ce wane zai aure na biyu ko na uku ba za ka fara tunanin abinda yake yi sunna bane ya zai aure yaushe ya aure ba kwanan nan aka ce ya yi aure ba suna rigima da matarsa ne kaga duk turawa ne suka canza mana wannan tunanin ko mun fahimta jama'a duk me kawo mana wannan tabaiya tabaiya ce tsabara ginta kawai shine mun zama ƴan abu ya rima a shakida ga turawa wannan mummunan mataki ne ga musulmai sun canza mana gaba ɗaya ma'anar rayuwarmu yace daga cikin abin da ke biyo baya bayan musulmai sun zama suna koyi da kafirai shine za su rasa haibarsu musulmai za su rasa kwarjinin al'ummar musulunci kamar yadda muke gani a yanzu kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ƙarara cewa za a wayi gari mutane musulmai za su zama kamar abincin da mayunwata suka diran mishi ko yace aka tambaye shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kadan yace kuna da yawa amma a lokacin yawan na banza ne to shine irin wannan yanayin su ne yanzu me ya kawo haka shine kasancewar musulmai sun wayi gari sai abinda turawa suka ɗauka mai kyau to shine mai kyau sai abinda suka ce ayi shi aiki sai suka yi asara kwarjinin al'ummar musulmai sabanin musulmin farko waɗanda ba su da yawa ba su da irin wannan yawan da muke da shi ba su da tattalin arzikin da al'ummar musulunci da suke da shi to yanzu akwai ƙasashen musulman da suke suna da arziki na ban mamaki ta yadda ma su kansu turawan ba za su iya surviving ba za su iya rayuwa a yanzu ba tare da sa hannu da dama wadda ake da arzikin musulmai musamman musulman gabas ta tsakiya ma'ana da za su janye dukiyoyinsu da ƙasashen turawa akwai ƙasashen da dama a ƙasashen turawa za su waye gari cikin fitina da tattalin arziki don dukiyar musulmai ce kaga musulmai suna da dukiya suna da yawa amma ba su da kwarjini a idan makiya sabanin musulman farko waɗanda suke da wannan kwarjinin da har Allah yake faɗa cewa in yakum minkum 20 sabiruna yaglubu 200 mutum 20 a cikin ku masu dauriya za su galaba akan mutum 200 da yadda ji musulman da suka je Badar 300 da ƴan kai amma suka wargaza taron kafiran da a lokacin duk duniya tsoron su ake ji kafiran Makka sauran kafirai suna ganin bayan ƙarfi da kafiran Makka suke da shi kuma Allah yana taimakon su saboda su makwabtan daki shi wannan shine aqidar duk mutane a lokacin ba a taba tsammanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya ci nasara akan su a Badar ba gani ake kamar Allah zai taya su fada yadda ya taya su lokacin da aka buda abin nan alfil aka buda giwa za a rusa Ka'aba to amma musulmai Allah ya ba su wannan kwarjinin da wannan karfin zuciya saboda ba sa kwaikwayon kowa suna kwaikwayon shari'ar Allah ne sannan ya bayyana cewa kuma wannan kwaikwayo na zahiri daga ƙarshe yakan yi abin nan ya sadada har ya fada kan kwaikwayo a aqida wanda kuma daga nan shikenan lalacewa ta ƙarshe ta bayyana ga musulmai kenan tun ana kwaikwayon su a yare da abinci da sutura da tunani sai kuma ana kwaikwayon su a aqidance kai yanzu ka duba ka gani jama'a babu wata aqida mummuna da kafiran duniya suke yayatawa a shekarun baya sai an samu yanzu wani musulmi yana wakiltar su akan wannan aqida sawa'un yana ci gaba da cewa shi musulmi ne ko kuma har yayi tsalle ya ce shi ma ya fita daga musulunci yanzu wannan ya daga cikin matsaloli na social matsaloli suke faruwa a kasashen musulmai yanzu akwai al-ilhad musulmi ya fito ya ce bai da Allah ba a kasashen Misra da Suriya da Iraki da makamantansu da har nan Najeriya ana samun mutane da cikin musulmai saboda dilmiyewa akan kwaikwayon turawa sai ya kai ga ya ce ba Allah ko anan Kano akwai wani yaro da ya fito kwanan nan ya ce ba Allah iyayen shi har sai da suka kai shi sakatiri an taba da labarin shi a Daily Trust yana nan yana rubuce-rubuce kuma har yanzu a ba Allah yake suka kai shi sakatiri aka yi ta bashi allurai ana tsammanin ko ya hukace ne babu komai akan shi kawai tsabaragen bibiyar maganganu da salon turawa ne to haka yanzu misali dauki mabda'i tunani na yancin mata tunani na yancin yara tunani na kayyade iyali jari hujja da makamantansu duk wasu tunane-tunane ne waɗanda suke na turawa ne aqida suke akai suke rayuwa zaka tare yanzu musulmi ne suke wakiltar su a cikin al'umma wannan ya kai ga watin kwaikwayo da turawa ne kafiran duniya ya kai ya kawo har sai aka waye gari mutane ba sa kallon komai a matsayin mai kyau sai inna turawa ne Allah ya tsare mu Ibn Taymiyyah ya tattauna mana akan wannan shine tasirin kwaikwayo mummunan tasirin da kwaikwayo yake yi akan musulmai sannan ya kawo ka'idoji asasiya na gane waɗanne irin ma nau'in mutane ne aka hana kwaikwayo da su waɗanne irin mutane ne aka ce kada a kwaikwayo da su na farko akwai mushrikai sune maguzawa zuriya wanda ba su da addini irin na sama waɗannan yi magana ya kawo nassoshi alqur'ani da sunna da maganganun malamai akan hani game da kwaikwayon su sannan yayi magana akan hani game da kwaikwayon gwarawa gwarawa anan sune wato waɗanda ba larabawa ba amma kuma kafirai waɗanda ba larabawa ba irin farisa da makamantansu nan ma akwai nassoshi da suka zo akan bayani akan hana kwaikwayo da su sannan yayi magana akan hani game da kwaikwayon Kirista waɗanda Qur'ani karara da hadisai daban-daban da ya ambata sun yi nuni zuwa ga hani akan kwaikwayon Kiristoci da kuma nau'i na mutane na gaba sune mutanen ƙauye yayi magana akan cewa an hana ƴan birni musulmai su dinga koyi da koda musulmai ne ƴan ƙauye saboda ɗabi'u na jafa'i da makamantansu wanda aka sani a ƙauye hakanan hani game da koyi da shedan cikin al'adunsa da tunaninsa anan ne tattauna akan abubuwa irin cin abinci da hagu kwanciya rubda ciki abin nan hassada ƙeta mugun nufi duk waɗansa daga cikin al'adun shedan da suka shigo cikin mutane da kuma ƙoƙarin cewa in ka ɓata to kowa ma ya ɓata duk a ɓata tare a mutu hali ma duk ya tattauna akan ire-iren waɗannan a matsayin cewa al'adu ne na shedan da kuma nau'i na gaba sune ƴan bid'a su ma an hana koyi da su a cikin abin da ya zama shi'ar ne gare su ya yi magana akan wannan za ku yi tunawa abin da ya zama shi'ar aka san ƴan bid'a da shi na nau'in sutura ko nau'in wani zance ko nau'in wata al'ada ko take-take ce to wannan wajibi ne musulmi na ƙwarai ya guje musu don kar ya zama sanadiyar haka duk waɗancan matsalolin na iya biyo baya kauna ya zama ɗan abisu a shakiɗa ko ya dinga sympathizing da su ku kalla da kyau da ma ku gani akwai mutanen da suke halin suna ne amma suna sympathizing suna jin tausayin ƴan bid'a a matsayin cewa bai dace ana masa radi ba ai su ma musulmi ne, ai abisa a hankali, a lokacin da su kuma ba sa bin sunna a hankali, suna yin iyayensu su ga sun kawo addinin Allah tasgaro, amma sai ka ji wani musulmi kuma yana cewa ai ba haka ake ba, irin kawo su umumat udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kaza 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 da ire-iren waɗannan, duk wannan yana daga cikin saboda yana kwaikwayo da su ne, yana bin irin abin da suke al'adunsu. Haka yayi magana akan hani game da koyi da mutanen da suke fasikai, shine cikon na bakwai, mutanen da ba a san su da al'adar kirki ba, su ba ƴan bid'a bane, ba kafirai bane a cikin musulmai suke, amma fasikai ne a irin yanzu, misali zaka dauka kamar irin ƴan wasan kwaikwayo, ƴan kwallo waɗanda suke ƴan drama, ƴan iskan gari, mashaya da sauransu, suna da wasu al'adu da aka san su da su da nau'in suturar su ko irin take-taken rayuwarsu ko inda suke bukukuwansu, to haramun ne idan musulmi ya samu kanshi a yanayin da zai buki ko zai yi wani abu ya kwaikwayi irin yadda kafirai suke, irin yadda waɗannan fasikan suke, a ce irin shigarka irin ta ƴan drama ce, irin suturarka ko irin karin hularka irin tasu ce, irin tunaninka ko irin yaren da kake magana da shi irin nasu ne, ba daidai ba ne. Duk wannan yana daga cikin abin da Ibn Taymiyyah ta tauna mana akan su, dama yayi magana akan waɗannan nau'i guda bakwai, mushrikai, a'ajim, nasara da kirista, nau'i guda ne, mutanen ƙauye, sai shedan, ƴan bid'a da fasikai, nau'i bakwai kenan da duk sai dai ta tauna akan hani game da koyi da su. Ina fata mun gano wannan jama'a. Sannan ya ta tauna akan wata mas'ala inda ya kawo cewa ana iya samun inda koyi da kafirai ko wasu wanda ba musulmai ba ke iya halasta, istisna'i akan duka waɗannan ka'idojin, ya ce a lokacin da mutum ya zama cikin ittirar, saboda musulunci yana da ka'ida ta masalih mursala, yana da ka'ida na dar'ul mafasid da makamantansu, a inda har ya kwatance akan cewa mutum ne musulmi ya samu kanshi a darul harb inda yake yaƙi da kafirai, ya zama kuma idan ya shiga irin ta musulmai zai bayyana a matsayin musulmi kuma za a iya cutar da shi tun daga zalunci har zuwa kisa, ce to wannan ya ma halasta ko ya ma wajaba ya ɓoye kamanninsa ta hanyar yin irin shigarsu a zahiri don ya tsira, ya kawo maganganu da hujjoji daga malamai tun daga kan sahabbai har zuwa su Imam Ahmad Ibn Hanbal, wanda ke nuni zuwa ga halastin haka, wanda wannan yana zama tun daga kan mustahabi ya ce har wajibi, ko kuma inda zai iya zama azima ce da rukhsa, gwargwadon wanda mutum ya ga zai iya ɗauka ko kuma gwargwadon imaninsa, inda darura da kuma inda mutum yake jin tsoron abin da zai faru gare shi, ko kuma inda zai zama cewa ya je ne don leƙen wani asiri, jami'i ne na tsaro na musulmai, ya je leƙen asiri ne, zai iya yin haka, zai iya bayyana ma wata kalma da za ta zama su ga kamar shi ma nasu ne da makamantansu, kamar yadda misali a cikin hadisin Ammar ɗan Yasir aka tirsa samu shafi da ya faɗi kalmar kafirci, ya dawo yana kuka a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce mishi babu komai, gobe ma in sun ce ka faɗa, matukar zuciyarka na da imanin da ka bani labarin tana da shi. Yayi maganganu masu tsayi kwarai da gaske, wanda inda za a ware su za su iya zama littafi mai zaman kansu, akan bukukuwa, akan nau'o'in bukukuwa da ake yi tun daga kan na addini da na al'adu, waɗanne ne aka aro daga Farisa da Roma, wanne ne aka samu mutanen ƙasar Makka ne suke su, kuma mutanen ƙasar Madina kafin musulunci, da kuma ya tike akan bayani akan cewa guda biyun nan kadai, sallah babba da ƙarama, su ne waɗanda musulunci ya goyi bayansu, duk sauran suna yawo ne tsakanin bid'a da maguzanci da koyi da kafirai da ɓata lokaci da sauransu. Yayi maganganu sosai akan waɗannan ƙa'idoji da waɗannan tsare-tsare da suke da alaƙa da bukukuwa in za a iya tunawa. Sannan daga cikin kuma matsalolin da ya tattauna su yayi bayani mai tsayi a kai shine mu'amalar musulmi da kabari, yadda ake abin nan mu'amalatar kabari dangane da ziyara, dangane da kar a girmama shi, girmama ta wuce kima, kar kuma a wulakanta shi, a bashi darajar da ya kamata a ba mutum da yake raye, inda ya kawo ka'ida ma akan cewa su mamata ana mu'amalantar su ne kamar da ake mu'amalantar wanda yake da rai, wajen tunawa da su da mutunta su da sauransu. Ya maganganu akan al'adu na kafirai da suka shigo musulmai ta hanyar makabarta, ya tsawaita bayani akan ga abin nan wato kabari saboda na farko akwai bayani akan cewa kabari na daga cikin zari'a ta kafirci da ta bayyana a cikin musulunci sannan kuma na biyu wannan kabiya ta faru a aikace a zamanin da shi bin tumiya yake raye wata ɗaya daga cikin dalilan da suka ja shi ya shiga cikin fitinar da sarakuna suka zalunce shi su da malaman bid'a akan sharri da suka mishi game da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fatawa da suka ce wai ya bayar akan wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba za a ziyarce shi ba da makamantansu suka juya maganganun baya da suke ba wannan maganganu duk an tattauna su dalla dalla da kuma maganganu akan wasu kaburbura na wasu mutanen kwarai a wasu wurare kamar a Misra da Suriya da Iraki da kasar Hijaz Ibn Taymiyyah ya ba da labari akan waɗannan wurare da makamantan abubuwa da kuma bayyana ƙaryar wasu wurare da ake dangantawa na wasu kaburbura a ce na wane ne alhalin sai ya tabbata a tarihance ba na wannan bane ko kuma ya zama suna ne kawai iri daya ko kuma shedan ne kawai riyawa mutane ta fuskar wani shedani a cikin mutane da shedan zai mishi wahayi kawai a wayi gari ya ce ainan kabarin wane ne sai a koma a yi ta ainihin wato dabdala akan wannan kabari ana mai da shi wurin bauta sannan yayi magana akan yare harshen kafirai da kuma ka'ida game da magana da harshen su a inda muka ji cewa aslan magana da harshen kafirai ba daidai bane idan aka san cewa harshe ka ba na kafirai ne sai inda ya zama larura ko kuma abin da ya riga ya shigo cikin al'umman musulmai ya zama musu na dole ya tattauna akan wannan dalla dalla in za ku iya tunawa a inda har muka yi ta kwatanci da irin yadda muke rayuwa a wannan zamanin shine akwai yarurruka na turawa ingilishi da faransi da makamantansu wanda aka kakabawa al'umman musulmai su abin da ya kamata al'umman musulmai su yi aslan shine su yi watsi da wannan yarurrukan su kama yaransu na addini shine larabci sai abin da ya zama musu dolan dole na hulɗar jakadanci ko cinikayya ko abin nan ƙasa da ƙasa tsakankaninsu da waɗannan kafiran amma ba haka ba ba daidai bane yadda musulmai ɗin nan ko suka shantake suka sallama kansu ga turawa ga yaren turawa da makamantansu ta fuskar da yaren musulunci larabci inda ba dan alqur'ani ba to da yanzu ma an daina jin labarinsu ba dan qur'ani da yawan zuba dan yanzu a duniya babu mutumin da ke magana da larabci irin na alqur'ani a matsayin harshen uwa kowa sai ya koya hatta larabawan mahadul wahayi makka da madina su ma sai sun koya a makaranta suke iyawa idan ba su koya ba kai din nan da kake tukari sai ka fi su jin larabci irin na qur'ani to da ba dan qur'anin yana nan musulmai suka tirsa su zuwa ga karanta qur'ani dole su karanta larabcin shi bai kenan da babu wannan larabcin da ya zama kamar yadda yaren latin da yaren abin nan girka da makamantansu na da suka zama sun zama kawai tarihi wannan ba karamin wato koma baya bane ga al'umma musulmai wajibi ne musulmai su san muhimmancin yaren nan na qur'ani cewa yana da muhimmanci kuma shi yare dama in dai kana so ka canza al'umma to canza musu yare yanzu ji baka ga jama'a nasarar da yazo ya kawo ingilishi a Najeriya shekarar shi nawa tafiya an fi shekara 50 da tafiyar nasara amma har yanzu tun da ya riga akaba mutane yaran to komai irin na yaran su ake komai babu yadda zaka iya tsira daga wannan yaran wanda ma bai iya shi gani ake ba mutum bane bai isa a kira shi dan adam ba alhalin kuma ga al'ummomi nan da yawa wanda suka ci gaba a duniya a yanzu ko a da ba su jin ingilishi din na ingila ko na america ba su jin shi ba ruwansu da shi china ba ruwansu da shi a matsayin yaren kasa india faransa ma ko shugaban kasa faransa bai iya turanci ba da dama shugaban kasa china ma da yazo kasar nan bai iya turanci irin na ingila din nan ba duk bai zama aibi ba to wannan ita ma tana daga cikin matsalolin da ya tattauna wadanda zaka tara a yanzu dai kam wata annoba ce wadda baya da aka iya da ita domin ko yanzu ƴaƴanmu da muke kawo makarantu ma'aunin kawai shine ana yin turanci a makaranta ba ana koyar da tarbiya ana koyar da qur'ani ana koya musu sunna da ladabi da biyayya duk wannan ba shi da mutane ba indai ana koya musu turanci to komai yayi za a yi ta kawo ƴaƴa kawai yaren ya zama shine gaya maimakon wasila ce kuma akwai wasu wasa'ilin ban da shi kamar sai zama shine gaya a ji kawai mutun ya iya turanci yanzu duk wanda ya magana in bai iya turanci ba za mu shi dariya a kyare shi a nuna mishi cewa shi karamin mutun ne amma dan an samu mutun bai iya alkurani ba wanda zai kyare shi ba za a ga cewa ya kaskanta ba mafi yawan mutanen da suka yi turanci ba sai alkurani amma wanda yake ganin su kansu ba sa jin a shu'ur bin naqas din ballantana kuma wani ya ji musu basu ma iya qur'ani ba ballantana ai magana iya ran alqur'ani to wajibi ne mu canza ma yaran mu tunani game da wannan game da cewa a'a abinda ke kan gaba shine sanin littafin Allah da kuma sanin yaran littafin Allah din idan an samu halin sanin wani abu wanda ba wannan ba to kari ne duk ilimi kari ne na falala amma dai wancan shine asali wannan koda za a yi mana zargin cewa mu ɗan ko menene bai kamata mu tashi daga wannan ba ya kamata jama'a su gane wannan dan kullun abin da muke jin tsoro musamman wannan zamanin shine za a ce kai dan boko haram ne mu ba yan boko haram bane kuma mu yan bokon ne amma muna da abin da yafi bokon shine wannan addinin domin shine zai sa mu tsira a duniya da lahira to ba za mu kin bayyana addinin mu da aqidan mu dan tsoron wai za a yaba mana wani kashin kaji ba dan galibin mutane za bunda suke jin tsoro kenan kada a ce in an ji suna irin wannan magana a ce ai yan boko haram ne shikenan a kwamushe su a je a kashe su a ce a ji sun ce larabci yana gaba da turanci qur'ani yana gaba da boko wannan dole a fara jama'a dole ne dan shi karatun alqur'ani wajibi ne akan kowa boko ko fardu kifaya ne duniya ce kawai in wasu suka yi sun wadatar akan wasu ba dole sai kowa yi ba amma qur'ani kowa sai yayi dole shi ne daka jama'a mu san muhimmancin yaran alqur'ani yaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaran wannan addinin wanda daga cikin yadda turawa suka yi dirasan abin da za su halakar da al'umma shine da suka halakar da larabawa ɗan ummu musulmai ta wannan fuskar kasancewar su sun raba su da asalin larabcin alqur'ani din yanzu muka lura jama'a a duniya sauran bakaken fata takari sun fi larabawa kishin addinin Allah kala da kyau ka gani in ka cire larabawan kasashen Saudi Arabia su ma ɗaliban ilimin su da malaman su kawai banda sauran sauka banda sauran mutanen gari to mu nan da ake kallo a matsayin tikari ɗan Najeriya Ghana Kamaru da mutanen can Asia da sauran su mun fi su jin kishin addinin a zuciyar mu saboda an raba su da asalin yaran addinin wannan gargaliyar da suke ba yaran addinin musulunci bane yare ne kawai nasu na al'umma da yau da gobe ta kawo su to sai zama yanzu idan ka je kasashen larabawa ba larabe fa wanda in aka bi nasabar shi sai ka ji ma zai take shaibani ne ko kurayshi ko makhazumi amma yafi ganin darajar ka idan kai turanci fiye da kai larabci in wane mishi turanci wane mishi larabci to wanda yayi turancin nan yafi kima idan sa idan a rumfar kasuwar sa ne sai ma wancan mai turancin rage ka bai maka ba yafi ganin shi a matsayin dan uwa duk da yake fa shi ma bai iya turancin ba fa shi ma bai iya ba amma yana ganin wannan turancin wani yare ne muqaddas mai daraja saboda yadda yake kwaikwayo da al'umma da ke da yaran wannan jama'a matsala ce da lalle wajibi ne a kokarin tafari dinta Allah ya tsare mu to wannan kenan jama'a dangane da bayani akan wato abin nan takaitaccen bayani akan ainihin abubuwan da ke cikin littafin wallahu alam abu na gaba da nake so na gabatar shine ina so na gabatar da uzuri guda kamar guda uku uzuri na farko shine hakika a sanadiyar karanta wannan littafin gaskiya saboda Allah ni kaina na karu kwarai da abubuwan da na karanta littafin ya lazimta mini karanta littattafai da dama na Ibn Taymiyyah da wanda suke magana akan takhrijin hadisai littafin da suke magana akan aqida zuhudu akan tarihi mas'aloli da dama da ya tattauna akan su na tirsa su zuwa ga karanta littattafai da dama da wasu bincike da yawa waɗanda alhamdulillahi na karu da abubuwa da yawa ni kaina kuma ina fata zama ƴan uwa su ma sun karu to amma uzurin shine a duk sa'ar da muka zo gabatar da karatun sai na ji akwai na ƙasa akan abubuwan da na karanto bana iya ada'in su yadda ya kamata wasu sai na tashi in ji naman in ji daga baya kawai nake tuno su musamman da na saurari kasusuwan na ta jin irin waɗannan tuntuɓan harshe kuskuren nahawu kuskuren takhriji karanta wasu ayoyi ba daidai ba canza magana da makamantansu duk waɗannan sun faru na ƙasashe da gazawa saboda ba malanta ce ta gaske muke yi ba ta haye ce ina fatan Allah ubangiji ya gafarta mana waɗannan kurakurai waɗanda kuma duk suka ji waɗannan kurakurai ina fata su kokarin gyara su waɗanda za su iya gyarawa wanda kuma ba su iya gyarawa ba da ni da su ina fata Allah ubangiji ya gafarta mana gaba da wannan wanda ni da kaina na gano kenan ta hanyar sauraron wasu kasusuwa akwai kuma wata kila shi kanshi mai saurare da kanshi zai gano wasu wanda ni ban sani ba wanda sun fi karfin ni na gani ma'ana duk wanda ya saurari waɗannan kasusuwa na san zai ji wuri kaza ya kamata a ƙara bayani kaza wuri kaza bayani kaza ba daidai bane wuri kaza bayani kaza hala akwai kusuri na ilimi a cikin sa ko akwai rashin tantance magana rashin tahqiqi a ciki to wannan ma duka gazawa ce ta dan adam wanda alkamalu lillahi wahdahu ina fata Allah ubangiji ya gafarta mana akan wannan da kuma sauran ƴan uwa masu saurare da masu karatu uzuri na farko kenan uzuri na biyu jama'a kar mu manta cewa wannan karatun dama muna mudarasa ne wato muna ƙarar juna ne to a cikin kasuwan na saurara yawanci akwai mudakhalat da wasu ƴan uwa suka yi tabbas na ci fa'ida a kansu amma na lura cewa mudakhalat takan tsinke mun tunani idan ana karatu idan wani ya ji hu magana to idan aka ci gaba sai na ji tunani na ya tsinke daga asalin yadda na tsara darasin daka ina fata ƴan uwa masu mudakhalat a gaba don Allah su dinga bari za mu dinga barin lokaci ƙarshen karatu ga mudakhalat ko kuma mutun ya rubuta saboda daga baya sai a tattauna akai amma irin wannan jihu magana yawanci idan ta wuce to da na saurara sai na ji cewa sequence din karatun ya tsinke to sannan kamar yadda na faɗa abu na ƙarshe shine wannan karatun jama'a bana cewa duk abin da ke cikin shi na faɗa na yi da shi san wannan irin magana Ibn Hajar akan littafin shi ban cewa duk abin da kaje na faɗa a ciki na yi da shi akwai abin da tayu a yanzu da nake magana ma na tashi akan su da kaka je ka karas in baka sabunta bincike akai ba duk abin da zaka je ka hujja da shi ko ka ce wane ne yace a cikin kasar kaza to kana buƙatar kafin ka faɗa ka san dalilin kuma ka gamsu da shi a ilmanci kamar yadda wannan yake faɗa ibn al-Imam Abu Hanifa cewa bai halasta ga wanda bai san dalilin mu ba ya je ya faɗi magarar mu la yahlu liman la ya'rifu dalilana an yaqula bi kalamina ko wanda zance makamancin wannan akwai mangunga dama waɗanda kafin ka je ka karar da su kana buƙatan in dai ba ka ji aya ce ko hadisi ne da sharhin wani malami magabaci ba to kafin ka je ka karas kana buƙatan lalle ka ainihin wato ka je ka ƙara bincika ko kai tambaya ko in kai malami ne ka kalli taka wuji hatu nazar ɗin kafin ka bayar waɗannan uzuri ne nake bayarwa iyakar tunanina kenan ba magana tawalu ba ce iyakar abin da na fahimta kenan game da karatu wallahu a'lam babu shakka wannan littafi yana da kima jama'a dangane da waɗanta abubuwa guda uku da muka ambata su ne akan aqida da ibada da suluki to yadda zamu yi mu ci kimar abin da muka karanta shine mu aikata su gwargwadon hali ma'ana mu dauki mataki na sanya su a cikin aiki kar kawai mu tsaya akan nazariya dan galibi abin da ke cutar da ɗaliban shine yin karatu ba tare da aiki ba shi kuma wannan abin kamar yadda malaman farko suke faɗa shine ilimin sunna zakkarsa shine aiki da shi al-Imam ainihin wato Sufyan ibn Uyayna yana cewa ilimi idan bai amfane ka ba to sai ya cutar da kai haka al-Imam Adh-Dhahabi ya rawaito a cikin ya bada labari a cikin tarjuma sa da ya a cikin Sirr al-Alamin Nubala al-ilmu illam yanfa'aka darraka ilimi in dai baka ci moriyarsa ka amfana da shi ba to kuwa sai ya cutar da kai wato shi baya tsayawa tsakatsaki a ce ba amfani ba cutarwa amfaninsa shine kai aiki da shi idan ka samu halin isar da sakon ga wani ka isar cutarwarsa kuma shine ka ki yin aiki da shi kuma ka ki isarwa cuta mafi karanci da zaka samu shine mantuwa zaka manta abu wanda ya daga cikin kuma cututtukan da kusan kowan mu zai iya testify zai iya bada shaida akan haka cewa akwai wani abin da ka san shi baka yi aiki da shi ran da wani aiki da shi kuma baka taba sani ba an ta samu matsala da ƴan uwan ahlus sunna ta wannan fuskar a zamanin shekarun baya a nan kasa baya ga wannan ina so na mika godiya farko zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya bani ikon karanta da wannan littafi har zuwa wannan lokaci da sauke shi Allah ubangiji subhanahu wataala mun gode maka mun gode ya Allah godiya ta biyu ina mika ta ga wato management ko idara ta wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiya wanda kenan Zaria a Nigeria wanda su ne suke daukan dawainiya ta duk wani abu da shafi karatun nan tun daga kan man fetur da kayan recording da publication din kasusuwa da biyan ma'aikata masu aikin da komai domin karatun na Darul Hadith din ne ita makaranta ina godiya ga hukumar makaranta wanda ba ta kasa a gwiwa wajen biyan dukkan bukatun da muka nema wani lokaci har da siyan wasu littattafai wadanda muka bukata wani lokaci har suka ba mu kuɗi mu saka data a wayoyinmu don mu yi browsing mu ga wasu bayanai da sauransu da ire-iren waɗannan wani lokaci kuma haka nan kawai ma sai su maka wani ihsani Allah ya saka musu da alkhairi musamman godiya ta musamman a cikin waɗannan shugabannin idara akwai mutum biyu shi kanshi director Dr. Abdurrafiu Abdulgani sannan kuma sai coordinator na Darul Hadith Malam Daud Ibrahim waɗannan gaskiya saboda Allah suna taimako na kwarai da shawarwari da sauransu sai na ukun su kuma shine Malam Shitu wanda su da dama shi yake min gyare-gyare akan wasu kurakurai wanda nakan yi a cikin bayani ko anan ko a waje da makamantansu da sauran da ƴan uwa malamai su Liman Malam Musa Manshawi su Malam Umar da makamantansu duka Allah ya saka musu da alkhairi. Ina godiya ga wani malami na wanda ba shi a nan shine Malam Alkasim Umar Huturu wanda yake garin Kano jazakumullahu khairan. So da dama nakan buga mishi waya in tambaye shi akan wasu abubuwa yakan ƙara min bayani kuma nakan ci moriyar bayanansa Allah ya saka mishi da alkhairi. Zan yi addu'a ta musamman ga sauran ƴan uwa masu sauraron wannan karatun wanda kullum muke zama da su a nan. Wata rana mu tare da yawa, wata rana kaɗan, haka wata rana a yi karatun mai kyau, wata rana a zo a ce ba za a yi ba kullum suna nan. Inda babu su ba za a yi karatun nan ba, inda ba za ka yi wa kanka karatu ba. Ina musu godiya, Allah ya saka musu alkhairi, kuma Allah ya sa a cikin ikhlasi suke yin wannan aiki. Allah ya karɓa musu aikinsu da nawa gaba ɗaya. Sannan musamman godiya ta musamman ga masu aikin recording. Irin su Malam Husaini, Malam Jibril mai recording gashi nan, su Suleiman, su Alhaji Sani na Muciya da sauransu waɗanda kullum su ne suke zuwa nan ba damuna ba rani, wata rana ana ruwa, wata rana ana doka ta ɓaci ma duk za su zo dai su. Allah ya saka musu da alkhairi. Ina godiya ga iyalaina wanda suke haƙuri da ni sosai. Matana da ƴaƴana kullum ina riƙe da littafi ko ina labulari. Ko suna so su yi magana da ni ko suna so su gani ba za su same ni da suke so saboda da tafi sai riga sun dauki hankalina gaskiya na san suna hakuri da ni ina musu godiya da addu'a Allah ya saka musu alkhairi addu'a ta musamman ga Malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani rahimahullah baba malamin hadisi da akida wanda ya rayu a nan garin ya rasu a ranar 1 ga watan February 2003 sakamakon asuran an satin ko 14 sakamakon kisan gilla da wasu ƴan ta'adda suka yi mishi Allah ubangiji ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya karbe shi matsayin shahidi ina mishi wannan addu'a shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umma Abdulbar a sanadiyar su Malam Albani sandiyar su Malam Albani ne mutane suka mai da limalai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la hawla wala quwwata illa billah
sanadiyar kisan gilla da aka yi mala albani shine har na zauna a wannan kujera nake karantawa ko ba komai wannan rasuwa ta ta kai ni ga wannan matsayi Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah kuma ba shi ladan irin karatukan da ya karantar da mu da hanyar da ya samu ta tafarki aqida salaf babu shakka baya ga mahaifana da suka haife ni bani da wani mutum da yayi tasiri a rayuwata irin mala albani Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi na addu'a ga wannan cibiya tashi makarantar da hadisi salafiya Allah ubangiji ya kare ta Allah ya sanya mata albarka Allah kuma ya tsare ta daga sharuri na ciki da na waje Allah kuma ya sa ta kai ga irin burin da yayi ko fiye da haka kamar da nake addu'a ga sauran malaman sunna wanda suka rayu a nan kasar musamman da wanda suka rasu da wanda suke rayu Allah ubangiji ya gafarta mu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ya saka musu alkhairi ya karba musu ayyukan su da iyayenmu da suka rasu da wanda suke rayuwa ina musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu alkhairi Allah kuma ya gafarta musu zunuban su Allah ya samu mun tashi cikawa mu cika da imani an ba da sanarwar cewa wanda suke son littafin kitabul istiqama wanda shine littafi na gaba da muke fatan za mu karanta za a iya siyo musu a kasar Madina ta hanyar dan uwa Malam Abdullahi Al-Madini wanda yake karatu a Jami'ar Islamiyya dake Madina an tambaya cewa za a samu kofi din akan naira 300 da wajen 300 amma yace duk wanda yake so ya bada naira 300 shi zai cika sauran da kuma zai san yanda zai akawo mutane littafin wanda yake so da ya samu Husaini wanda suke aikin recording a nan studio dan ya biya kudin shi za a iya kawo mishi insha Allah na godiya ga kowa da kowa Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi akwai Iman Dawud wanda shine coordinator mu yana nan ina fata zai anshi abu maganan nan dan yayi tsokaci ni na gama iya jawabin da zan yi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah alagatu malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da da fuskokin masu albarka a wannan babban ɗakin taro namu na cibiyar mu ta ilimi mai suna Darul Hadisus Salafiyya kai nuwa da shan Allah muna godiya ga Allah madaukakin sarki hakikatan ba majazan ba daga baka zuci da Allah wanzar da mu a wannan makaranta tun daga rasuwar malamin mu har yanzu ayo muna tare muna ba juna goyen baya da haɗin kai da kuma kokarin ganin cewa abin da aka gina mu akai da abin da aka gina yana ci gaba da gudana da izin Allah madaukakin sarki muna godiya ga Allah babu shakka duk sanda aka ce wani goni ya fadi wani goni ya kwanta irin malal albani akan samu matsaloli akan samu markicewar al'amura hasali wasu makarantun ma suka tarwatse idan ba za a sake jin labarin su ba to mu Allah ya mana rahama Allah ya taimake mu yayi mana azikin da muna nan tare kuma ita makaranta da aka fa tana nan tana ci gaba tafiya mu kuma muna nan muna ci gaba a dai tafiyar ilimin da aka a yanda aka dauko abun insha Allah ta'ala to gaskiya muna godiya ga Allah sannan kuma kaman da doctor ya gabatar a yanzu shine muna godiya ne ko muna ga ƴan uwa musulmi su ringa daukan wannan abu a matsayin wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yi mana a daidai kun mu sannan kuma ajimuna ce mun kalle mu gaba daya dan ni'iman baka santa ba ka gode mata ba sannan kuma ba ka tsayawa da abin da ya tabbatar da ita ba to babu shakka Allah ya mana ni'ima mun gode Allah madaukakin sarki Allah ka kara mana ni'imominka sannan ka kara tattar hadan kan mu da fahimtar mu sannan kuma ka kare mu ka kare ita makaranta da dukkan abin da zai zama matsala ko kuma kauda mu daga asalin mu muna godiya ga Allah kasancewar alhamdulillah muna nan muna ci gaba da kudana akan irin abin da shi malam Sheikh Malam Muhammad Al Adam Albani ya kada samu akan shi ni kira zuwa ga wannan aqida ta salafiya da fahimta ta salaf to kamar yadda muka ce dama an gaito mutane zuwa khatima ne da bayanai na gaba daya kaman tankade da riya za a ci kenan ko na karatun da aka dauki kusan shekara uku ana yin shi karatun Allah ya sa mai albarka guru alhamdulillah dan a yanzu haka da ake ciki yana ga cin karatukan suke yawo a duniya cin karatukan da Malam Albani ban mu ma'ana karatukan da ake gabatarwa a wannan makaranta din to tankade da riya ne amma kafin nan wannan karatu yanda gan shi din nan a rana itew asali aka kan shi ne karatun asabar lahadi karatu ne da malam ya dauka wa kan shi wanda tun talatale tun ana mutiya tun ana tsiraru malam yake cewa dauka wa kan shi cewa zai kantal tafan mutum biyu a rayuwar shi zai shiga da wannan aikin karatun littafin ibn taymiya haka ne ko da karatun shehu dan hodiyo ya wannan tsari ne a rayuwar malam zai yi shi kenan kaga kenan yana daga cikin shurutul waqaf wannan waqafin yana daga cikin aikin shi ne sai ya kula da wannan aiki din ina fatan in wasu sun fahimci abin da ke nufi sharadi ne a karantar da wannan littafin shehu dan hodiyo littafin ibn taymiya alhamdulillah wannan littafi da muka gama yana ga cikin ba da kitabu al-mustaqim wa khalu ashab jahim ya ga cikin littafin da dama Allah ya sa zai karantar da su da haka lokacin da aka gama fatwal hamawiyyah al-kubra shi Dr. Malam Kabir Asgar ya karanta shi shawara ta kama a ci gaba da karatun shi iktida'u din to kuma mai bibiyar karatun da wanda suka zo da wanda sai biya a kasar za su gane hikimar karantar da littafin musamman a wannan zamanin dan dai akwai littafai da yawa da suke kan layi ne amma wallahi da har yanzu sai a ce a maimaita dan ba a gama gamsuwa ba dan ba za a iya cewa an gama bukatun wannan littafin ba kaga inda nake zauna anan wajen da shi doctor da ya tashi da ma don zai zauna irin wannan matsalolin da aka yi babu aka karanto a yanzu a farkon tunda wasu zo a lati malam yayi bayanai masu gamsarwa a dunkule masu fa'ida to wayannan matsalolin da aka lissafo duka to kowa sai ka tame a cikin muna fama da wannan matsalolin kuma so ake mu ɗan salafiya a ce mafi karanci muna son duk musulmi sarwo shi amma test mu ɗan salafiya mun fara bawa da wannan matsalolin kaga ni manzo na ce test to kaga yana ga cikin matsalar haka ne ko ba haka ba yanzu kaga ina buga misali kuma na fada ciki kaga ni to kaga da ashe kenan muna bukatar wannan karatu littafi din kware da gaske musamman ta abinda malai faɗa shi koyi da waɗanda ba musulmai din ba ko ko mu ce ashabul jahim mu dunkule su waje daya akwai ta inda har zai kai mutum ga ya bar addinin sa kamar misali da malai ba mu yanzu dan musulmi ba kano ya ta yace shi ba musulmi shi bai san ma wani Allah ba bai ma san wani Allah ba ba ruwan shi da wani Allah wannan ko wanda ya fito ya faɗa ne fa wanda ya fito ya faɗa ne amma mu da dadewa mun san akwai wanda ma sai su iya tuka ƴaƴansu a mota su je su bi su a masallaci ku ne kuke da wani Allah ku je ku yi mu mun yi gaba anan nan nan zari an yi wannan abuwa din to kaga wannan matsalan sannan ga wani nau'i na kafirci da aka sadado da mutane shine kokarin hada cewa da musulunci da kafirci a gode ne naji malam da ya tattauna abin hada musulunci da kafirci a ce wai dukkan yadda ai duk abu ɗaya ne har ma kuma ƙara ma da wata bala'i cewa wani bala'in cewa kuma ba a ma san wani ne za a dace ba duniya ana farfaganda yaɗa shi duniya kuma ba abinda a addinance ake kashe kuɗi irin wannan matsalar haka ne ko interfaith interreligion wane ne barha da sunan da ake ba su yanzu sunan da ake ba a ƙasar Misira ko Suriya ko wane ne sunan da ake ba su daban-daban amma duk manufa guda ɗaya ce mu dai a Najeriya ta zo mana da Kirsalam aka fara sunan aka fara da mai kinin sai a ga musulmi ba su amsa ba haka ne ko ba haka ba sai aka mai da shi interfaith ma'ana zo mu zauna wai zo a tattauna wai a fahimci juna kakka jahushi na kan jahushinka kamar yadda doctor ya faɗa mu ba musulmi ba yadda za a yi surukutai su yi tasiri a kanmu bar addini mu ƙiyayya ko ɗaya ce daga cirkunin addinin musulunci kuma na ga mu ƙarya ce ba wani wanda yake da saɓanin addini da wani zai ce wai yana son addinin wane hauna shi wai ba zai struggling cewa ga nashi ya fita ba to duk su daina coci-coci da wani gidan rediyo da talabijin duk su rufe mana sai musulmi ne ya sai a ce a dan me yake haka surukutai a zo a ce kaza a faɗi kaza a faɗi kaza dan musulmi ya koma ya laƙwam yarhamkallah to wallahi mu dai musulmi kan duk kuma musulmi ke haifin shi bai kamata ya da wannan abun ba a ce musulmi da cewa muskinin sanci addini ne kuma addinin da za a tsira da shi a wajen ubangiji to wannan magana yadda da ita kafirci yadda da wannan magana kafirci ne to kuma sallo daban-daban suna nan na san duk malaya ya karanta ko a cikin zabi mu ya ta isharar ka irin wannan abubuwa din ma gidajen talabijin makarantu har ma airport wato wuraren tashin jiragen sama a gina waje a ce to shi ba za a same suna masallaci ba don ni a bakin doctor na fajin wannan magana ba za a same suna masallaci ba ba kuma za a same suna coci ba sai sunan shi prayer room kaga an kwaɗo kenan an haɗa zawo da fashe ina ba ta fahimta wai to haka za a zo ka je dai ku shiga duka a wannan abun to kun ga irin wannan abubuwan duk suna kokari ne mu musulmi mu suke cutarwa tsakanin da Allah dan mu ne muke tashi mu ke da addini da muke nema mu tsira kuma mu ne za mu tsira to amma duk wanda aka saka wannan aqida aka raba shi to a raba shi da addinin fa an baka da suna ne kawai na musulmi amma inda za su tafi kai ma can zaka tafi a ranar kiyama to kun ga ko inda ko zai zo mana kafirci akwai zai zama wani bid'a zai zama haramun zai zama kaza da kaza da kaza to dan haka jama'a wannan littafi da wannan kasar da ake aka karanta ina ganin da yawan su yanzu a sauke suke mafi yawa ina fatan fahimta mu kowa muna bibiya dan ina jin fitintun da manzon Allah ke ishara akan su karshen duniya ina ganin waɗannan su ne fitintunan banda fitina ta kisa shine a bakka yanzu shine karatun da malai ke ce muhazar zai wanda in Allah ya da za mu yi ta mai suna in kun san wata ba ku san wata ba dan na ni na ga laccar da malai rubuta da sunan wannan tafi in kun san ta ba ku san ta wata ba kafin ta bace din dai na ganin ta wannan matsalolin ne ka san da ana tsananin in kun san wata ba ku san wata ba wani bala'i ne malai zai bude kada kicin shi da sunan madu da suwa dan ba mun fito shi gidan yare ta wannan maganganun wa'annan fitintunin ne yusbihu rajulu muslima wa yumsi madha imma kafir wa imma mubtadi'a wa imma madha asiya kawai gari musulmi ahlus sunna kafin yamma ka zama kafiri wa'annan fitin sun zama sun fi zama bala'i jama'a shine algazu alfikri a bakka da suna na musulmin ga kanan haka amma an zara ruhin musuluncin gaba da a jikinka to kun ga ashe muna buƙatar katakan tsakani da Allah lalle mu ringa sauraron su kuma ringa tsaya muna yadawa zamu ga albarka cikin rayuwarmu wannan kenan a insha Allah ta'ala za a ci gaba da wannan katakan din kamar yadda aka saba kamar da shi mallam ya tattauna da hukumar makaranta jami'an makaranta cewa next litter da shi gaba shine Ibn Taymiyyah kenan wannan rana ta asaba ta zama littafin Ibn Taymiyyah za ta littafin al-istiqama shi kuma littafin istiqama yana da alaka da in ka san abu kuma ka doge akan sa ba muna bara muna karuwa ba ko ka zama wake wake yau kana yi ko ba a neme ka a rasa ko tsara yi abin nan zaga daiwa cikin mu rashin istiqama sa duddai watan watsi rashin istiqama ne wani a gan tunda ba mallan albani shikenan an samu matsala shikenan sai kuma yana gan to bari ga jin kasakasai in ya koma da jin kasakasai sai ga bai lokacin kasakasan gaba ɗaya sai ta ga ya salamce gaba ɗaya daiwa suna nan yanzu da su muka rayu a makarantar da su aka yi komai amma sakamakon suna gan tunda ba mallan albani ko kuma tunda wani ajin mu ɗaya wane kaza shikenan sun salamce gaba daya in ka ga mutum sai baka tausayi sai ga wata jarba ma da Allah yake mu sai ga sun tsufa ko ku lura ba in ka je ka tambaye ga gaba daya dukkanin bashi ba duk ya ci kurkuce duk ya tsofe gaba daya wane lai da Allah sai ga yana ta uzuri sai ce to zamu dawo dai ko ya dawo ina nace muku da Allah karatukan da aka yi daga lokacin da mallam albani zuwa yau ƙarya yake irin wannan karatun kuma na tabbatar muku wallahi ba jahilci a karanta ba ilimi a karanta ya zai mutum ya ce wannan abu har ga an yi gaba ne fa kuma gaban ake yi sai muna fata an fahimci wannan abu don haka muna buƙatar wannan karatu da za a dora al-istiqama Allah ya bada umarni hatta shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani akwai wurai da Allah ba shi wancewa to ya samu istiqama cikin suratul hud ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw manzo Allah ma an ba shi umarnin samun istiqama ya doge tabbata abun ba ka ringa kana malele kuwa ba ina fatan fahimta kuma kun garshin istiqama ya ce maka mun wajen matsaloli mai matsalar shine hayyauci yana ga cin abun nisa wasu ba sa iya zama malaman da za a ba su dama su karanta ko zai karanta a gobe shine yau ka zo karatu gobe ka zo jibi ka ki zuwa ka ga darasin jibi ya wuce ka ko gata baka zo ba sai citta sai ka zo to wannan gabna kwana biyar guje karatun bayan dan gaba a wajen kafa duk mai karantawa cikin in kun lura zaka ga wani abu duk wanda ya zo rana ɗaya bai zo makaranta ba idan ya zo a shagari me yake faruwa sai ya ringa mai da kowa wannan satin muna da tatu ɗan ajin Abu Huraira waɗanda ba zo ba satin da aka wuce abinda muka tattauna makon da ya wuce shi suke dawowa da shi yanzu kuma to in kuma aka ci abiye musu ai taran da about sit ai tayawo abu ya sunan da Hausa ne ma in shatale tale ko yawa ai ta ke wayoje guda daya in kuma an ce a ci gaba to su ko fa an ya da su kenan dan wani karatun aka wuce ta to shikenan ba za ka fanci abin da ake nufi a gaba ba istiqama ya sa mutanen mu sun lalace ya sa mutane sun kasance kaso da aka iya kamata don haka gaskiya da buƙatar wannan littafi shi yau da aka karanta kuma yanda aka ba da ɗin kai misali an zo kamar Fatima kamata abin da ya kamata a ci an ci gaba da tafiya haka din kuma ibn ilmin nan ba a samun shi malamai da saukin jiki tsakanin da Allah sai ka bar su abubuwa sai ka takura zaka bar abubuwa kaza kana da abu kaza ka 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 takura ka sani cewa wannan aiki da kake ibada ce insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki kamar da ya raya muka ga wannan farkon katin iktida'u a gama shi to muna fatan Allah ya raya mu mu ga karshen a fara wannan istiqama kuma Allah ya sa mu ga karshen shi lafiya shi ma kuma Allah ya sa albarkacin karatun da mai karatun da masawar kuma Allah ya ba mu lafiya da daurewa da zuwa din wanda za mu samu damar zuwa karatu din wannan kenan sai wata magana ne wasu na san wasu zafi tambaya shine magana karatun littafin shehu dan hodiyo wannan kamar da mallaka ya tarbiyawa makarantar nan shine ba gudu muke ba ina fatan fahimta zamu zo kan waɗannan tafai din su ma insha Allah ta'ala ana yin abin da za a iya ne amma lokacin yayi zaka ji an dawo da katin insha Allah a ce to rana kaza jama'a ana karanta ana sanarwa za a dora akan littafin shehu dan hodiyo na kaza wanda aka fara ko kuma wanda suke cikin layi insha Allah ta'ala wannan kenan a ni ma dai kamar yadda doctor yake faɗa to a matsayin na shugaban wannan bangare muna godiya ga dukkan al'umma da suke taimaka ka cikin lafiya na farko director Dr. Abdulrafi Abdulgani Allah ya saka masa alheri da alkhairi da amsan bukatun mu da yake wajen abuwa da kuma hakuri da mu da yake yanzu misali ma wani hakurin ma da dole zai yanzu shine ya kamata a ce yana wannan waje amma officially ni ban ga mai ba ko ba dauna ba dan kawai na shafa ina fata an fahimta to kaga a matsayin shi ne shugaba ta waje kai ya akai haka ina fata an fahimta kuma yana da ra'ayi haka din to amma kaga hakuri zai kawo wani abu kuma shi zauna da mu a wajen haka nan ina fata an fahimta to gaskiya muna godiya gare su shi musamman shi Dr. Abrafi din sannan da su mallam Sani Ladan mallam Jibril mallam Hussein Isa Jushi da mallam Suleiman da mallam Habu wasu musan shi wata kila mallam Sadiqil ake ce da shi wani suna shahara da shi ne mai tura abun akan mallam Sadiq As-Salafi ko to shi dai gaskiya yana da cikin masu kokarin da ya hada karatukan nan ta kan media kuma da kudin shi fa duk da mun ta sha attempt cewa a rage mai wasu abin tunda ba albashi yake shi a makarantar ba kudin shi ne zai je dan jujjuna wayoyi haka abin da ya samu ya sai data yace mu lokacin data dan ya sai data ta 2000 ba ta mai sati ki shi ma da sati ta kare to muna masa godiya musamman shi din da gaskiya dan mu nan wasu mu suna da albashi abin da ke amma shi ba wani abu da yake wa abin nan kawai sadaukarwa ne Allah ya saka masa alkhairi kuma na fatan kada Allah gajiyar da shi kuma Allah shi buɗa masa kuma muna mai bishara insha Allah zai ga sakamako abin da yake duniya da kiyama sannan akwai malamai cikin mu da suke zuwa makarantar nan suna da nasu shugul din su ma muna fatan Allah ya saka masa alkhairi in su mallam shi da mallam ya fada imamu da'awa dan sun fi kowa in ji sun samu yar kafa to za su ne ko zo karatun nan wannan kuma yana karfafa duk wanda yake karatu ga wani dan uwan shi abokin shi yazo to yana dan gyara mai zama kuma yana sa mai karfin gwiwa wannan shine zahirin matsala to muna fatan Allah ya saka juna da alkhairi Allah ya saka masa alkhairi ba zan tsawaita anan ba ina ganin zan tsaya daga nan wajen wannan dai shine saura fadakawa shine dukkan tsare-tsaren karatuka da Darul Hadis take yi daga suna cikin ana ci gaba da gudanar da su na farko duk wani aji da ke tafiya in bandan ajin tafawa balewa da ajin ya hayula su ne kawai suke aje ba a fara ci gaba da su ba ajin tafawa balewa ajin ɗan digiri kenan aje ɗan boko ne ba su ka sa hala ko to ajujuwan nan duka suna gudana amma ba da ajin tafawa balewa da ajin ya hayula ajin tafawa balewa insha Allah shi ma ba dewa ba za a dawo da shi dan akwai jama'a da suke tambaya doctor karatukan mu na turanci gaskiya ana tambayan mu to kaga dole a san da kikiro irin wannan aje din shi ma wanda Allah ya hore wa harshen turanci daga cikin mu sai daurewa su kuma su gaba da kantar da irin wannan karatun da turanci ina fatan fahimta amma ajin Abu Huraira ajin Umar ajin Jabir ajin Fatima ajin Sauda ajin wannan ajuwa da suna gudana gaba da karatun aji sannan akwai ajin Zauri da ake karantarwa ajin da ranar Juma'a a ranar Alhamis wanda mallam shi take yi al-Ibana da Askari da abun nan Wasatiya ajin mallam Abubakar Husaini Shari'a Riyadus Salihin Ahmadi sai ajin mu wadda bai daga cikin wannan lissafi din sai ajin Dr. Malam Kabir Asgar ranar Juma'a da yamma ilmu rijal ilmu tarih jarh wa ta'dil da usul fiqh ana ci gaba da shi ajin Ibn Khuzaima ranar Alhamis da yamma wannan duk katukan zauri ne wanda su kuma suna ci gaba gudana a yanda aka tsara su insha Allah ta'ala da karatun lafiya ka duka ana ci gaba da yi littafi ina ji yake pending yanzu shi ma shine littafin Nasa'i shi ma insha Allah muna tunanin Allah zai kawo wani canji wata kila musamman zo Malam Musa nan wasu ba da kwadayi da aje a ƙara gaito shi to ba mu san abin da gobe za ta haifa ba insha Allah ta'ala muna fata Allah sa alkhairi Allah sa albarka doctor ina jin muna dan lokaci ko za ka dan abin nan to Allah ya samu dace Allah na to a dunkule muciya ma akwai katuka suna nan zankama ana kai ina fatan fahimta ji sabata salatu wane ne in istidau din riyadu umda waye sun riyadu salihin suna nan ana tafai da gaskiya a can jama'a ana fa samun ci gaba in mutun ya tsaya baya ne fa shine bai san abin da ake ba amma fa ana karatuka kware da gaske ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace da haka mako na gaba koda baka samu littafin ba sai mutun ya zo da akwai photocopy ina jin da za a yi ko wan sai mako na saba ne za a karatu kuma kun ji jama'a wanda suka zo lati an samu copy littafin nuska mai kyau naira 3,300 nawa eh ya rafi 300 ko to yanzu Allah mai wannan abu mu ci da mai ibana wahala ba za a bashi 3,300 ba aji yan to shi kenan Allah samu dace to kun ji jama'a naira 3,300 duk wanda ke buƙatar littafin kuma kun san tsarin makarantar nan ba a so mutum ya zo haka nan shiru ya zauna hannu rabana ko dai ka zo da littafi ko kuma da abin nan photocopy gaskiya shine ka'ida jama'a ina karkafa mana jama'a mu daure mu bada hadin kan zuwa wuraren karatuttuka ina fatan fahimta Allah ya samu dace to ma so malami magana ko malam shi suna da to kun ji jama'a wanda za a sawwara mai mujalladi 2,800 mujalladi na farko wanda ke bukata sai ba malin shi to kudi kakka buga in ba a baka kudi ba tsakanin da Allah kan bar mutane da shi in an baka kudi sai ka sawwara wa mutane wanda kuma zai jira wancan din amma dai bai kamata dan ba a fasa karatun ba Allah ya samu dace to a ƙarshe dai akwai mana wata magana ne na'am wanne na littafin ko na photocopy yawa me littafi malam Hussein za a samu shi za a ba kuɗin littafi naira 300 photocopy shi malam shi ta za a ba na'am na'am to gaskiya mutane su ga muna da kuɗi ƙasa dai sai modernta sai aje a so din an fahimta eh da muna da kuɗi ƙasa ko kuma akwai in akwai alhazan birnai to shikenan Allah ya kafa albani sai aka raja bin sai suranta a kawo abin nan amma ka san mutai ranta yashi to kaga sai so ya tsara muku kenan in kuma volunteer ne to shikenan amma indai mutai sai kudin ka ga zai ci riba kenan amma 3000 zai za ku ci 4000 kenan to haka ne ko Allah ya samu dace to karshe muna cikin wannan jin da addu'a ga shi Dr. Malam Kabir Asgar da ya mana wannan karatu Allah ya saka mashi alkhairi Allah raya mana shi Allah ƙara mai basira Allah ƙaro ilimi Allah ƙaro tsoron Allah da taqwa da istiqama kuma zura Allah masa albarka gaba daya Allah ji da iyayen mu da nasu gaba daya su rasu sannan muna addu'a ta musamman ga shi mai makarantar da ya asa sauna alkhairi Malam Muhammad Aulad Albani addu'a Allah saka mashi alkhairi dukkan alkhairi da Allah ya tattala ga masu irin wannan aiki dai Allah hada shi da shi duk wata matsala da laifuffukan shi da yi da kuskure da ganganci da wanda ya sadauna ba sai muna roƙon Allah kaudaka ya yafe masa shi Allah kuma ya haska kabarin shi Allah kuma ya albar Allah zura shi albarka ya Allah ka kai haske ga ka sa haske a cikin zura shi ya Allah Allah ka sa cikin zura shi a samu magada wannan aiki da dauko yana yi Allah madaukakin sarki haka matar shi Umma Abdullahi da ɗansa Abdullahi da muna fata ya Allah su ma Allah gafarta musu Allah kaudaka a kurakuran su da yafukan su ya Allah ita wannan makaranta ita muna mata addu'a ta musamman ya Allah Allah ka tsare ta da tsarewa ka ya Allah ba da tsarewa mutane ba ya Allah wannan addu'a da malin ke yi cewa ya Allah wannan aikin Allah ka rike mai da hannun dama Allah mu muna wannan addu'a Allah ka rike wannan aiki da hannunka na dama Allah ka tsare wannan aiki da tsarewa ka ya Allah duk abin zai zo ma matsala a wajen ka san mu ba mu da ƙarfi ya Allah ka san ba mu da wayo ba mu da hikima da ma muka san me ake shirya mana ballantana ma mu iya karewa amma mun sani ba mu da ƙarfin karewa ya Allah amma kai mai isar wanda ya dogara gare ka ya Allah mun dogara gare ka ya Allah Allah ka tsaya mana akan dukkan al'amuran ya Allah Allah kare makaranta ka kare manufar makaranta ya Allah Allah kuma dole su zo wannan makaranta da dukkan ƴaƴan musulmi Allah ka sa mana albarka Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah duk abin da muke so da wanda muka san da mu sani bai Allah da abin da cutar da mu ne muka zama mu sani bai Allah Allah kare mu ya Allah nan za mu tsamke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi